To barin baka dama ka gabatar da kanka distinguished.
To sunana Senator Muhammad Ali Ndume, tsohon shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa, kuma ina wakiltan Borno ta Kudu a jihar Borno na Najeriya, jam'iyyar APC.
To distinguished, wasu 'yan matakai da kuka dauka cikin makonnin da ya gabata ne ya sa muka nemi wannan hira da kai. Bari mu dauko shi daga batun magu. Sannan mun kai ga Hamid Ali da sauransu.
To
yaya kake kallon wannan mataki da majalisa ta dauka na kin tantance magunan?
Gaskiya abun ya zama mun ne dai abun takeici, don mu majalisa wakilai ne na jama'a na farko kenan. Saboda haka abunda duk zamu yi ya kamata ya zamanto daidai ne ko kusa da abunda jama'a da suka zabe mu suke so. Amma a wannan lokacin majalisar dattawa, zan ce ba su yi dattako ba tunda abunda suka yi ba shine abunda jama'a da suka zabe mu suke so. Amma haka demokradiya ta gada, masu rinjaye za su samu nasara, iran mu kuma wanda muke da marasa rinjaye za mu fade ya illa ya bakin muku. Shi magu tantance shi da aka ce za a yi dama kamar procedure ne, bai kamata a kai ga haka ba, musamman ma a majalisar da mu na APC muna da rinjaye, muna da senatoci 65. Banda haka shi zargin da aka yi magana din ai na farko shi yasa aka cire ni ma a shugaba. Da aka zo aka duba aka samu wannan wasika ko kuma aka bukaci wannan wasika daga DSS, sai kuma wasikan ya kashe guda, ya zama kashe biyu, daya na cewa a tantance shi, dayan yana cewa a akar a tantance shi, kuma kowa ya ga wasikan nan. Da aka yi haka sai aka aika shugaban kasa, shugaban kasa ya ce a'a, shi ya yi bincike magu bai da laifi, saboda haka da Allah mu tantance shi don mu ci ma nasara da yakin da muke ake so a yi da cin hanci akan da cin hanci da Rashawa. To kuma sai da lokacin da za a zo a tantance shi sai a ce kuma a yaya maganan wasika wanda bayan shugaban kasa ya riga ya bada ansa a kai. To shine ni gaskiya abun takeici. Amma alhamdulillah yan Najeriya suna nan akan bakansu, kuma ni ina bada shawaran akan su tsaya akan bakansu. Duk wanda yana a ce mun muna wakiltar jama'a, bayi abinda jama'a suke yi ba, su san abin da ya kamata su yi da shi.
Kana ganin shugaban kasa zai iya sake maido sunan magu a gare ku?
Zai iya mairuwa ma mana, an yi da a baya kuma a gaba ma za a yi. Barin ma fara miki tun zamanin MPN. Akwai lokacin da shi shugaban kasa Shagari ya bada sunan Alhaji Ali Baba a matsayin minista na cikin kasa, so shi da aka mai da sunan shi, kuma a ƙarshe an tantance shi, an tabbatar da shi. A zamanin Obasanjo ya kawo sunan Bora Shide, an mai da shi ya kai su uku ko hudu, shi ma an tabbatar da shi. A lokacin zamanin ina jin ko Yar'Adua ne ko kuma Jonathan, akwai na NDDC, shi ma so uku aka mai da sunan shi, an tantance shi. To amma akwai ma abu daya, akwai lokacin da aka zabe shugaban kasa ya bada ya miko da sunan somebody Bilbis, Ikilas Bilbis, Ikira Bilbis. To a lokacin suna da siyasan su, DSS sun rubuto report cewa kar a tantance shi. Majalisar dattawa lokacin anda Ken Namani ya watsar da magana din, yace DSS ba su da dama su rubutawa shi majalisar dattawa in suna da wani abu akan su je su kaiwa shugaban kasa. To wannan kuma kin ga zamani ya zo ya kawo na wani kuma wanda ba a kawo komai ba, shi kuma yana neman a samu laifi. Wannan abu da mutane jama'a ai suna gani, idan mai yi ko kuma mai faɗa mahukunci ne shi mai kallo ko kuma mai ji, ai ba makwaci ba ne.
To gashi yanzu dai magu ke kan kujerarsa, akwai dokar da ta bashi wannan hurumin zama?
Dokar ta ce acting president zai zabe, zai iya sa mutum a president ya acting, mutum a matsayin ya acting. Kuma ni dai dokar da na bincika wanda iyakan inda zai iya yi shine shekara 5. To saboda haka ma'ana wato in dai har magu an ga dama zai zo na acting kamar me ne acting har ma shekara biyar ba abin da ya abin na daya kenan na biyu shi shugaban kasa zai iya sake dawowa da sunansa da kuma dai a tattauna a yi abin siyasa wanda shine gaskiya abin da ba a yi ba a yi na kware ba ni kada aka barni da wannan din kuma ina gani kamar dama jam'iyya da kuma fadan shugaban kasa su ma ya kamata a demokradiya ake mene Hausa ake cewa durgusawa wada ba kasawa bane to shi shugaban kasa yana da wannan ko kuma fadan shugaban kasa suna da ganin cewa ya kamata mu yi aikin mu to jiya ba yau bane zamani ya canja kamar yadda na bada shawara da ya kamata su fadan shugaban kasa ko da ma mu yan majalisan APC din ne ayi mana magana cewa to ga abin da yake zuwa ya kamata a tabbatar da shi musamman ma tunda akwai shakku irin wannan din to ni na ga ba a yi siyasan kware ba a cikin tafiya sannan kuma babba ita majalisan party din mu su ma sun zo na kawai sun zama yan kallo wannan abun ma zan ce gaskiya abun takeici ne amma dai muna kallo ni dai na san shugaban kasar nan da zai yi wuya a ce don ba wannan wani sabon dalili da akwai wani sabon dalili to ina ga da zai iya cewa zai canja amma da yanzu din nan da ba dalili kuma dalilin da aka kitancance shi shine tsohon dalilin da yana sane da shi kuma ya bincika cewa bai da laifi zan yi mamaki idan ya canja sunansa na kamar yadda nace kuma idan zargi laifi ne to senatoci da yawa sane hadda shi shugaban majalisar dattawa din da ni kaina bai kamata ma muna sanar ba don ana dan zana mana manyan zarge ma ba wai irin kanana ba
shugaban kasa yana da hurumin ya tabbatar ma magu da wannan mukami nashi ba tare da kun amince ba
a ba zai yi haka ba amma akwai matsaloli a cikin tafiya din da yawa wanda ni doka din ne da ya ba mu daman tantancewa din shi ma akwai dan wato kaman za a ce lacuna ban san shi a Hausance ba a cikin dokan tsare mu an ce idan an shugaban kasa ya kawo mana sunaye dole mu tantance shi wuddin wato a cikin sati uku musamman ma ministoci amma bai fada karara akan sauran matsayi din kamar irin na mago din ba amma duk wanda ya san doka idan har an ce a tantance minista a cikin wata kwana an sati uku to sauran kuma ya za a yi a ce an bar majalisar dattawa kawai ba iyaka ta yi tantance mutum kamar na mago din sai da aka rike wata shida ba a tantance shi ba da an zo kuma wannan wasikan da aka ce an yi amfani da shi sai da aka boye wata uku tukuna aka fito da shi ba wanda ya sani banda Dino da Saraki su biyu kawai suka san wannan letter sun zo suna abin nan to bayan haka kuma kwanan nan da aka zo za a tantance shi aka ce akwai wani wasika da aka rubuto an zo an fitar wasika ba wanda ya sani na nan kuma kamar yadda nace idan za a tantance mutum shin ba za a ce to nan da sati daya ko kwana uku ba da aka da fadan cewa za a tantance magu da lokacin da mu aka tantance shi bai kai awa 24 ba to kamar yadda kike ce akwai abin a cikin daga wannan za a gane kuma bai shugaban majalisar dattawa bai kamata ya nuna ko kuma ya dauki side a cikin harkan da ya shafi majalisa ba to wannan kuma bai kamata kuma jam'iyya ta bar ana yin haka kamar muna washing our dirty linens a turance ake cewa
muna tona asirin
juna ba daidai bane kuma bai kamata ana wulakantar da shugaban kasa kamar yadda aka yi din nan ba shugaban kasa ya kawo suna na biyu da a ce na farko ne ma amma ya sake dawa da shi wannan wulakanci ne ba daidai bane
to wannan yana nufin cewa akwai rashin jituwa tsakanin ku kenan da shugaban kasa
a'a
ko yaya
a tsakanin wayansu dai ni kam ni ai kowa ya san matsayina da shugaban kasa kam akida mu daya da shi ba wai shi godfather da ni ban da godfather sai Allah amma akidar mu daya menene akidar ma yanzu kamar akan wannan idan ka san nan ana so a ci gaba sai an samu zaman lafiya shine kuma shugaban kasa ya sa a gaba zaman lafiya ba kaman yaki da kawai yaki da Boko Haram da sauransu ba amma yaki da kowane irin ta'addanci kowane irin don dan Najeriya ya samu sukunin yaje ya kwana inda ya shiga inda yake so shi shugaban kasa yana mai da hankali akan wannan na biyu yaki da cin hanci da rasha in ba an yi shi an samu nasara akai ba to kasar nan ba za ci gaba ba ƴaƴan mu ba za su koma kasar ba zai komai ba don komai kai wani ne zai shiga hannunsa in dai kuma mun da abun an bashi zai iya yi abun da ya ga dama da shi ko kuma ya kashe yadda yake so ko kuma ya maida shi kamar dukiyarsa ko kuma ya rubuta ciki akai to ba za mu samu ci gaba kun ga aikin ga yadda ƴan Najeriya mutum zai dauki abun da bai bukata ya je boye kamar gafiya sai a dan Najeriya zaka je ka saci kudi ka boye a tanki ka je ka boye a wani gari ka je ka tona rami ka sa abun da baka bukata ko kuma ka sayi gidajen da baka bukata akwai gidan da aka karbe na wani yanzu muna amfani da shi a zaman office in kin ga bedroom din wato dakin kwanciya ya kai conference room yanzu shi ma ake amfani da shi a zaman dakin conference duk wannan hauka ne to idan ba an yi doka yadda in an san cewa in ka taba kudin jama'a za a kama ka koyoshi ko ma baka duniya za a kama ka to in ba an yaki da cin hanci da rashawa ba kasar nan ba za ta taba ci gaba ba gashi iyayen muna ta haifawa ana ta karuwa mutanen mu suna ta karuwa idan ba a yaki da cin hanci ba to na biyu kuma idan ba a farfado da tattalin arziki ba ba za mu samu ci gaba ba kadan da a cikin shekara biyu wannan da shi shugaban kasa yayi mutane ba sa magana babban nasaran da aka samu mutane sun fara koma noma yan arewa yanzu shinkafa ana cin shinkafa na gida ma fiye ko kuma ana so don tunda mutane kawai suna cin shinkafan da an cusa shi da taki yanzu shinkafan ina garin nan kusa da Kano aka fi so don yafi test yafi dadi to me ya kawo haka don an sa mutane sun duba sun dawo sun maida hankalin su gida suna noma da zamu yi amfani da shi to idan ba an ba shugaban kasa goyon baya ba ba zamu samu ci gaba a cikin wannan harka ba saboda haka ni ina kira ga yan majalisa mu sake duba wannan harkan kuma ni ina kira ga shugaban kasa ya duba wannan lamarin ya sake maido da sunan Mago amma ya kamata majalisar jam'iyyar mu ta tashi ta yi magana da sanatocin mu 65 sannan shi shugaban kasan ma yayi magana da shugabannin majalisa din wato shi senate president da sauransu ayi musu magana cewa ayi wannan abun mu sa mu bashi mu ci gaba don shi ya ci gaba da aikin sa a yanzu ma haka duk duniya suna yaba masa akan aikin da yake duk duniya ana yaba to me yasa kawai don ra'ayin wayansu za a bari ni ba wani abu ne yake tsakanin da Mago ba banda dai naga kamar yadda yan Najeriya suke cewa yana aikin sa yadda ya kamata kuma a zaman wakilin jama'a ni in fade daidai abin da jama'an Najeriya suke so.